Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau 35 ga watan Disamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
To Hafiz, director ofishin gudanarwa da kasafin kuɗi ta Amurka ta gargaɗin cewa kuɗaɗe da lokaci na karewa Amurka a yayin taimakawa Ukraine wajen kare kanta daga yakin Russia. Wata kotun kasar Ghana ta yanke hukuncin zaman gidan kaso ga wata 'yar kasar China bisa samun ta da laifin haƙar zinari ba bisa ka'ida ba. India ta kafa kwamitin bincike kan yunkurin da bai sami nasara ba na kashe wani ɗan awarin Sikh a kasar Amurka.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya ta yi ƙarin haske kan harin jirgin sama da ya saki bama-bamai a garin Tudunburi da ya yi sanadin mutuwar mutane da dama.
Ba wai abu ne wanda ya faru da gangan ba. Su sojan ƙasa suna ayyuka ne na musamman na farautan ƴan ta'adda, to akan wannan aiki ne wannan abin ya faru.
Bayan nan za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da yaɗa raɗe-raɗin cewa Najeriya ta sayar da man fetur ɗinta na tsawon shekaru 8 nan gaba, to ko me gwamnati ke cewa?
Abu amfani, abin da ya faru ya riga ya faru, kuma ni ina ganin kamar da nake gaya maka ba bane, idan ma ka yi surutu din ba za ka samu wancan abin da yake tunanin cewa ko ya faru za a samu waraka ba.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sako take gabatarwa, inda shirin na wannan makon zai duba batun tafin saka tsakanin shugabannin kamfanin buwa da na Dangote. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
To jama'a, assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Director ofishin gudanarwa da kasafin kuɗi ta Amurka, Shalanda Yang, ta yi gargaɗin cewa kuɗaɗe da lokaci na karewa Amurka a yayin taimakawa Ukraine wajen kare kanta daga yakin Russia. A cikin wata wasiƙa da ta aike wa kakakin majalisar wakilan Amurka ɗan jam'iyyar Republican Mike Johnson da sauran shugabannin majalisar, Yang ta faɗa a cikin wasiƙar cewa daga ƙarshen wannan shekara Amurka ba ta da sauran kuɗaɗen da za ta iya aikawa da tallafi da makamai zuwa Ukraine. A cikin watan Oktoba da ya gabata, gwamnatin Biden ta nemi majalisar dokokin da ta amince da kusan dala biliyan 106 domin aiwatar da shirin tallafi ga Ukraine da Isra'ila da kuma ayyukan tsaron kan iyakar Amurka. Samar da kuɗaɗe ga Ukraine ya haɗu da cece-kuce na siyasa tare da wasu 'yan majalisar masu ra'ayin riƙau a majalisar dokokin mai ɗan rinjayen 'yan jam'iyyar Republican. To sai dai Yang ya faɗa a cikin wasiƙar ta fadar shugaban ƙasa ta White House ta fitar cewa yanke samar da kuɗaɗe da kurarar makamai zuwa Ukraine kan iya amfanin Russia a fagen daga. A halin da ake ciki kuma, Prime Minister ƙasar Hungary Viktor Orban ya buƙaci da kada a wato yunkurin Ukraine na shiga ƙungiyar tarayyar Turai ya kasance a cikin ajandar taron ƙolin ƙungiyar tarayyar ta EU da za a gudanar a ranar 14 zuwa 15 ga watan Disamba. A cikin wata wasiƙa da ya aike wa shugaban majalisar tarayyar Turai Charles Michel wanda zai jagoranci taron a Brussels, Orban ya nace akan cewa da farko akwai buƙatar tattaunawa mai muhimmanci game da makomar Ukraine a Turai. Kano kuma ya yi gargaɗin cewa tilasta yanke shawara kan lamarin na iya wargaza haɗin kan ƙungiyar ta EU. Orban, wanda ake ɗauka a matsayin ɗaya daga cikin abokan shugaban Russia Vladimir Putin a Turai, ya ci gaba da cewa Ukraine tana da lokaci a gabanta kafin kasancewarta memba ta ƙungiyar ta EU. Sai dai bai fito ƙarare ya ce ƙasar Hungary za ta hau kujerar naƙi kan duk wani yunkuri na buɗe tattaunawar shigar ƙasar Ukraine ba, amma kuma barazanar ta fito fili. Wata kotu a ƙasar Ghana ta yanke hukuncin zaman gidan kaso ga wata 'yar ƙasar China bisa samun ta da laifin haƙar zinari ba bisa ka'ida ba a ƙasar da ke yankin Afirka ta Yamma, a cewar lauyanta a jiya Litinin. Lamarin da ya kawo ƙarshen shari'ar da aka fara tun a shekara ta 2017 tare da yin ƙarin haske kan yadda 'yan ƙasar ta China suke da hannu a wannan harka. Kotun da ke Accra babban birnin ƙasar ta yanke wa Aisha Hong hukuncin ɗaurin shekaru 4.5 da kuma tarar sidi na Ghana 48,000 wato kiyasin dala Amurka 4,000 saboda gudanar da aikin haƙo ma'adinai ba bisa ka'ida ba, kamar yadda lauyan Hong Hope Abodu ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Huang wace ba iya jin ta bakinta ba da farko ta musanta aika wato ta musanta aika ta laifin amma kuma ta sauya shawara inda ta karba laifin a yayin da ake ci gaba da shari'ar.
To madalla anjima kadan martala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu ganin yadda ake ta yada mabambantan rayukan da aka rasa harin jirgin saman da ya saki bama-bamai a garin Tudun Biri dake karamar hukumar Igabin jihar Kaduna ya sa al'ummar yankin fayyace adadin waɗanda suka rasu da kuma waɗanda ke asibitocin kwance. Daga Kaduna, wakilin Isa Lawal Ikara ya saki hada mana rahoto kan harin jirgin daren ranar Lahadin.
Tun bayan bayyanar wannan harin jirgin sama mara matuki da ya saki bama-baman da suka yi sanadin salwantar mutane da dama a lokacin taron Mauludi a garin nan na Tudun da ke karamar hukumar Igabu dai, wasu ke ta yada alƙaliman adadi mabambanta na mutanen da suka riga mu gidan gaskiya. Duk ko da yake hukumomi ba su bayyana takamaiman adadin waɗanda bom ɗin ya kashe ba, sai dai kuma jagororin al'ummar yankin Tudun Birin sun tabbatar da cewa mutane 80 aka yi wa sallar jana'iza a jiya Lahadi.
Duk mutanen da muka rasa dai yawan su kenan. Nan 80 din. Gaskiya anguwanmu da na wancan anguwan.
Anguwanni biyu ne.
Eh, anguwanni uku ne ma. Akwai Tudun Birin, akwai Ugara, akwai Sabon Gida.
To ko a waɗanda suke asibiti kuma yanzu kun gano mutum nawa ne?
Mutane 63 ne zuwa da 5.
To amma din na asibitin dai babu wani labarin ko wani ya ƙara rasuwa har zuwa daren nan.
Da haka na faru asibitin kenan suna ta yi masa yi.
An haɗu ne wurare daban-daban domin akwai wani makocinmu nan ma a nan unguwan Iyakudu wanda shi ma yana tunanin yaran shi sun tafi wajen da ya ji abin ya faru yana gado ruga da gudu a shi da ya zo yana kan mashin yana neman a bashi marasa lafiya. Bam karo na biyu ya zo ya dagargaza kanshi a saman ma baranda aka ɗauki kan yau da safe.
Bam ɗin ba so ɗaya aka jefa ba kenan?
A ba so ɗaya ba ne. An buga na farko misalin ƙarfe 9 da wani abu sai ta ƙara dawowa a lokacin kuma mutane daban-daban sun je gudunmawa suna ganin kamar an yi an gama kenan. Yasa abin ya yi tsananin mamaki.
Masana harkokin tsaro irin su Manjuyashin Kwamirtaya da yana ganin bai kamata irin wannan kurakurai su rinka maimaituwa a wannan ƙasa ba. Saboda haka ya ce ya kamata dai a ɗauki mataki.
To duba da yadda al'amarin ya faru a bayan filin jirgin da ake tunani kamar 'yan bindiga suna taruwa wannan ba zai zama hujja ga jami'an tsaro ba. Dalili ko shine shi taron maulidin nan da ake yi koda da daddare ne ai akwai wuta sannan za a ji sauti yana tashi wanda yake hakan ke nuna in 'yan bindiga ne ba za su zo gaban su gadi ba tare da suna shakku ba. Abinda dai hakan yake nuna shine su waɗanda suke da alhakin kai wannan farmaki sun yi kuskure ba su tattara bayanansu na sirri yadda ya kamata ba. Wannan abu ne wanda sun sha faru a bangarori daban-daban na kasar nan inda za a zo waɗansu lokuta sai haka ya faru sai a ce kuskure ne sai a zo a bincike daga ƙarshe ba wani sakamako da al'umma za su jike ba a taɓa hukunta wani akan irin haka ba ko kuma a ce a waɗanda aka zalunta a biya su diya.
Sai dai kuma shi shugaban ƙungiyar Jama'at Nasarar Islam na jihar Kaduna Farfesa Muhammad Shafiu Abdullahi ya ce duk da damuwar da al'ummar musulmi ke ciki game da wannan iftila'i to dole ne kuma a yi hankali da jita-jita.
Wannan abu da ya faru na tuwan ƴan uwa wanda suna taron Mauludi abu ne wanda shike bai mu kowa dadi ba amma mu a matsayin mu na musulmi mun tabbata cewa lokacin su ne yayi a wannan lokacin sai dai babu dadi a duk lokacin da irin wannan ya faru don haka nan mu shugabannin addini da sarakunan mu ya kamata mu zauna mu jawo hankalin jama'a kada a yi jita-jita maganan wanda suka aikata ayance jirgin sama ne sannan kuma su ma din ba da gangar bane kamar yadda muka ji bayani wanda mun gamsu da bayanai din.
Da yawan al'umma dai sun dinga zaton sojojin saman Najeriya ne suka kai wannan harin kafin daga bisani rundunar sojin saman ta tabbatar da duniya cewa ita ba ta da hannu. Sai kuma ga gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da cewa rundunar sojan ƙasa ce ke wani aiki na kakkaɓe 'yan bindiga a yankin kafin wannan iftila'i ya faru. Kamar da yadda muƙaddashin kwamishinan tsaro na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwa ne shaida wa manema labaru a garin Kaduna.
Ba wai abu ne wanda ya faru da gangan ba. Su sojan ƙasa suna ayyuka ne na musamman na farautan 'yan ta'adda to akan wannan aiki ne wannan abin ya faru. Wanda bai mana daɗi ba shi bayan Allah ne mutanen mu ne wanda ba su ji ba ba su gani ba da yawa daga cikinsu sun rasa rayukansu wasu kuma sun ji rauni.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan na cewa karfe 12 na dare da minti 10. Yanzu kuma ga Murtala ya da labaran duniya kashi na biyu.
An tara kuɗi sama da dalar Amurka 950,000 domin magani ga ɗaya daga cikin ɗalibai na kwaleji ɗin asalin Palestino da aka harbe a Vermont, kuma yanzu haka ya sami mutuwar jiki daga ƙirjinsa zuwa ƙasa. Wani shafin tattara kuɗaɗe na yanar gizo da iyalansa suka buɗe a ranar Asabar ya bayyana cewa an harba harsashi a ƙashin bayan Hisham Awartani. Shi da abokansa biyu waɗanda duk suke a manyan makarantun Amurka suna kan ziyartar dangin Awartani a Burlington. Iyalansa sun ce suna kan hanyar zuwa gidan kakan nasa ne sa'adda aka harbi su uku a wani harin da ba san hawa ba balle sauka. An kama ɗan bindigar da ake zargi da kai harin a gidansa na Burlington, to amma ya musanta aikata laifuka uku da ake zarginsa na yunkurin kisan kai. Mataimakin mai ba da shawara kan harkokin tsaro a fadar White House John Feiner ya jagoranci wata tawagar Amurka zuwa birnin New Delhi a jiya Litinin, inda ya bayyana wani kwamitin bincike da India ta kafa domin gudanar da bincike kan yunkurin da bai sami nasara ba na kashe wani dan awarin Sikh a kasar Amurka. Fadar White House ta faɗa a wata sanarwa a jiya Litinin cewa Feiner ya amince da kafa kwamitin binciken na India don gudanar da bincike kan mummunan makarkashiyar da aka shirya a Amurka da kuma muhimmancin hukunta duk wanda aka samu da hannu. A makon da ya gabata, ma'aikatar shari'ar Amurka ta yi zargin cewa wani jami'in gwamnatin India ya jagoranci wani shiri da bai yi nasara ba na kashe wani dan awarin Sikh a kasar Amurka, yayin da ta sanar da tuhumar wani mutum da ake zargi da kitsa yunkurin kisan kan. Jami'an Amurka sun bayyana sunan wanda aka yi yunkurin kashewar da Gurpatwant Singh Panun, dan awarin Sikh kuma dan kasa a Amurka da Canada. A matsayinta wato a martanin da ta mayar, India ta nuna damuwarta kan yadda aka alakanta wani daga cikin jami'an gwamnatinta da wannan makarkashiyar wadda ta nisanta kanta da ita, ta kuma ce ta saba wa manufofin gwamnati.
A gaida Murtala Faruku Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Raɗaɗin da ke cewa Najeriya ta sayar da man fetur ɗinta na tsawon shekaru takwas nan gaba na ƙaruwa, da hakan ke nuna halin rashin tabbas na tattalin arzikin ƙasar. Kwamitin Tinubu ba ta tabbatar da labarin ba, kuma ba ta musanta shi ba. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu Hikaya ya aiko mana.
Neman izinin ciwo bashin dala biliyan 8,690,000,000 da fan miliyan 100 da shugaba Tinubu ya tura wa majalisa ya ƙara nuna buƙatar kuɗi da gwamnatin ke yi ta hanyar ciwo bashi da kuma ya sake tado batun sayar da ɗanyen man bisa bashi duk da ɗimbin bashin da gwamnatin ta gada. Masanin ƙididdiga kuma wanda ya tallafa wajen lissafin ƙuri'un shugaba Muhammadu Buhari a ɗakin bayyana sakamako a 2015, Farfesa Sadiq Umar Gombe ya ce labari mai inganci ya tabbatar da dogaro kan kuɗin mai a yanzu aikin babangiwa.
Man da muke da shi a Najeriya yanzu labari sahihin labari yana maganar cewa shugaban kasa da ya gabata kafin ya tafi an sai da man shekara 6 na Najeriya. Wannan da ya shigo watanni kaɗan yayi ya sai da man shekara 3, yanzu shekara 9 nan gaba wannan har inda zai shekara ta shekara 8 a wata gwamnati mai zuwa, sai ta shekara 8 din bata gama biyan man da aka karba ba shekara 9, shekara ɗaya ma tukun za a sake wata ta zo ana yi. So duk abin da aka sayar yanzu kusan za a rinka biyan abin da aka, shine halin da kasar nan take ciki. Na basu sukan nan wasu kasa suna cin su ba ce bashi haramun bane, amma duk kasan da suka ci bashin za ka samu sun yi wani abu na cigaba da kuma yana sake kawo wani abu. Mu ko bashin nan za a ci shi ne a yi sama da faɗi da babakin rashi ya faɗa a jaljiyun azzaliman wakilai da shugabannin gwamnatoci a ƙare a nan ba a tunan talaka, mutum ya ɗabi abin da baya buƙata.
Shin ina gaskiyar wannan ikirari ko raɗe-raɗe? Azantawa ta musamman da muryar Amurka mai bawa shugaba Tinubu shawara na musamman kan siyasa da ayyuka na musamman Ibrahim Kabir Masari bai tabbatar da labarin ba, ko bai kore shi gaba ɗaya ba. Yana mai cewa tone-tone a yanayin da ake ciki ba zai taimaka wa kasar ba.
Wato ni Malam Nasiru na giga maka uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya da APC ɗin nan duka gaba ɗaya da Malam Bala Tanimu Ashiru da Meja Janar Muhammadu Buhari ta tsohon shugaban ƙasa a jam'iyyance a gwamnatin APC ko su ɗaya ubansu ɗaya. Waki da laifi wane ne baya da laifi? Ina ganin ba abu bane, domin ba abin da zai haifar mana illa ba wata sabuwar fitina a cikin gida ba. In ma dai menene wanda Allah ya ba mulkin nan yanzu yake tafiyar da rigaman Najeriya insha Allah muna ganin cewa Allah zai sa mashi hannu Allah ba zai bashi da iyawar shi ba Allah zai iya mashi kuma insha Allah za a ga canji
wato rigara barka za cikin gashin ta a cigaba da tafiya haka yafi alheri ku
ai babu mu an babu amfani abin da ya faru ya riga ya faru kuma ni ina ganin kamar da nake ga maka ba abu bane idan ma kai surutu din ba za ka samu wancan abin da gidna ne cewa ko ya faru za a samu waraka ba illa ƙara bacin rai da ƙara kawo rabuwar kauna a tsakankanin mabiya waɗannan mutanen guda biyu ba
tashin farashin dala kan naira da mizanin tashin farashi fiye da kashi 27 cikin 100 na nunawa a tsakanin talakawa har ma da matsakaitan masu samu inda alatilas mutane kan sauya tsarin rayuwarsu zuwa kaffa kaffa kada ran kada han Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya
saka mai wuya
in ka lura dangote da Abu Samadu yan uwa ne ma zan ce tunda kusan unguwa ɗaya ma suka taso dangote da kamfanin buwa kamfanin nika ne suna da wata alaka ta kuddugu dangote dan Kano ne Abdul Samad dan Kano ne dangote na siminti Abdul Samad na siminti dangote na fulawa Abdul Samad na fulawa dangote na taliya Abdul Samad na taliya dangote na sukari Abdul Samad na sukari a kasuwa ce kowanne zai fafata ya kokari ya ja kostomomi
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsakamar wuya. Wasu kan ce Alhaji Aliko Dangote da Alhaji Abdul Samad Rabi'u wato shugaban kamfanin Nabuwa wanda suke biyu daga cikin attajiran Najeriya mafi kudi ɗaya daga cikin su ma shine attajiri mafi kudi a duk nafiyar mu ta Afirka to shi Aliko Dangote kenan. Idan ka ga su a bainar jama'a kaka ga su lokaci suna dariya da wasa da juna suna nuna juna mutunci da sakin jiki dukkan su biyu dai kamar da aka sani kanawa ne kuma wasu ce ma kusan unguwa ɗaya suka tashi shekarun su ma ba su da yawa bambancin su shi Aliko shine ya girme Abdul Samad domin shi Aliko shekarun sa 66 Abdul Samad kuma 63 iyalan su ma an ce suna kuda juna lokacin da su suke tasowa matsalin yara kamar da muka ce in ka gansu a cikin bainar jama'a baka zata akwai wata jayayya ko kuma cece ku ce a tsakanin su mai muni da yawa to amma idan ka kula da abin da yake faruwa a fagen harkokin su na kasuwanci zaka san cewa mutanen nan ba sa tasa da juna domin wani lokaci ma har sukan sai shafukan jaridu su cecceki juna sosai kamar abin da kwanakin nan idan kana kallon jaridu zaka ga wata talla da kamfanin buwa suka saya suna caccakar Aliko Dangote kan wasu abubuwa da suke zargin shi da aikatawa a cikin ita wannan jarida ta Premium Times da sauran jaridu sau da yawa attajirin nan guda biyu sukan zargi juna da cewa kowanne yana neman ya kai ɗaya ƙasa kamar yadda aka sani su biyun suna sana'o'i kusan iri ɗaya da suka hada da sukari da siminti da sauransu wannan jayin jar tasu ba sabuwa ba ce domin an ce sun fi kasan shekaru 30 suna jayin ja da junansu to amma me yasa
Runa Isa Walda ni ina ganin har ga Allah ni wannan abin da yake faruwa kansu kamar zai iya zama alkhairi ga talakan kasar nan saboda gaba ɗayan su manyan mutane ne masu business kuma business ɗinsu ya zo kusan duk kala daya so in ka duba a kwanakin nan ma shi buwa ya fito ya gaya wa mutane cewa ya rage farashin simintin sa wanda lokacin siminti ya kai 5,000 har da wani abu kuma ragewar da yayi ya kawo wani lokaci da yanzu shi kanshi na Dangoten bai kai 5,000 ba so kaga inda ba a samun irin wannan ra'ayin nasu na musayin yawo ne manyan yan kasuwa to da talaka ba zai samu wannan saukin ba amma fa wannan ana ra'ayin ne
haka ne da yake wannan yaki ne ga dangada na harkokin kasuwanci wakilinmu na Kano Muhammadu Ibrahim Kwari ya gayyato mutane biyu da ke da masaniya game da wannan al'amari na Dangote da Abdul Samad wannan mutane biyu bakinmu sun hada da Alhaji Lawan Habibi Haya wanda shine tsohon director general na cibiyar yan kasuwa ta Kano wato Kasima sannan kuma na biyu shine Dr. Gazali Ado Jibrin mai digirgir na kasuwanci wanda yi ilimin sa a Afirka ta Kudu wanda kuma yanzu haka malami ne ma a Polytechnic ta Kano yana koyar da wannan fanni to ba tare da bata lokaci ba Mahmudu Jamuje
Masaurari assalamu alaikum barka da kasancewa da ku a wannan lokaci da zamu kawo muku wannan tattaunawa ta musamman a wannan fili na tsaka mai wuya yau shirin zai karkata akalarsa ne akan sa toka sakata da ake samu ko takaddama ko bambancin manufa da ra'ayi tsakanin hamshakan ƴan kasuwa a Najeriya kuma ƴan Kano Alhaji Aliko Dangote da kuma Alhaji Abdulsamad Isyaka Rabiu. Duk da cewa ba batu ne wanda ya fito fili kai tsaye ake jin muryoyin juna ba, to amma dai wato wani batu ne da yake wato daukar hankalin ɗan ƙasa, musamman masu amfani da kayayyakin da kamfanonin da waɗannan hamshakai ke sarrafawa. To shine muka samu masu fashin baki domin su fasa mana bakin domin mu fahimci su Dangote ne da Abdulsamad suke irin wannan cice ku ce a sha'anin kasuwanci kawai, ko kuma a baya an yi, ko kuma a nan a yanzu ma ana yi a sassan duniya. Domin tattauna wannan batu muna tare da Malawan Habibu Yahaya. Malam barka da zuwa.
Assalamu alaikum.
Muna kuma tare da Dr. Gazali Ado Jibrin. Dakta muna maka barka da zuwa.
Assalamu alaikum.
Zan fara da malam. Malawan, me zaka ce mana game da tsari ko sigar da Abdulsamad yake bi wajen tafiyar da harkokinsa na kasuwanci? Kama ake ganin kamar suna cin karo da juna da sigar da shi Dangote yake bi.
To, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda bayani ya gabata akan cewa kowane ɗan kasuwa ko kuma harkar kasuwanci tana da siga daban-daban da shan yadda ake bi da ita, ya danganta da irin yanayin da ka samu kanka ɗan kasuwa ya samu kansa a irin tattalin arzikin wajen da yake. Wannan yana sa ya ɗauko wata manhaja ko wani hadafi wanda zai taimaka masa wajen harkar kasuwancinsa. Idan wato abu ne kamar guda biyu, akwai abin da ake kira kasuwanci da doka. Za ka bi doka, za ka yi harkar kasuwanci duk abin da doka ta ce ka yi ka yi, amma babban burinka shi ne ka zuba kuɗi ka fitar da riba. Wannan harka ce ta kasuwanci wanda ni a ganina ita ce wanda mafi yawan ‘yan kasuwa suka ɗauka, kuma wanda Dangote yake kanta. Duk wata doka da ƙasa ta kafa za a bi ta, babu cuta ba cutarwa, amma burin hadafin shi ne ka zuba kuɗi ka fitar da riba, ka zuba kuɗi ka fitar da kuɗi ka fitar da riba. To sai kuma wani ɓangare na ɗaya hadafin wanda shi kuma bayan zuba kuɗi ka fitar da riba sai ka fara la'akari da cewa wato mutanen da kake harkar kasuwanci nan da su mai yiwuwa tattalin arzikinsu yana ƙasa, ba sa samun su sai kayanka yadda ya kamata, ko kuma a'a kana so ya zama na cewa abokin da kuke fafatawa da shi a kasuwanci ka ɗan haura shi sai ka fitar da sabon hadafin wato abin da ake kira wato ethical business, ka sa wato tausayi, ka sa afuwa, ka sa rangwame, ka rangwamar da kayanka domin ka samu wata hanya da za ka shiga zukatan masu sayan kayanka, saboda tausayi da rangwame da kai musu su samu dama su wato yi patronizing, wato su juyo da hankulansu zuwa wajen kayanka, shi ma hadafi ne na harkar kasuwanci wanda ina ganin shi Abdulsamad ya ɗauka na yin rangwamen kayayyakinsa domin ya zamana cewa abinda ake kira customer base ɗinsa ya faɗaɗa, ya daɗa faɗaɗa masu buƙatar harkar kasuwanci da harkar kayansa, sumintinsa ya fi shiga, sukarinsa ya fi shiga, ba don wani abu ba, saboda rangwamen da ya yi wa al'umma su samu shiga.
To malam, tunda ka yi maganar watakila abubuwa ne guda biyu, Dakta Gazali, me yasa kake ganin cewa shi Dangote ya ɗauki wancan tsari na ka ɗau kuɗi ka yi amfani da kuɗi da dokoki ka samu kuɗi ba tare da abu mai misali?
To, assalamu alaikum. Ya kamata mu sani cewa shi kasuwanci ana yin sa ne saboda riba, saboda ɗorewar kamfani, saboda bunƙasar kamfani, saboda samar da aiki, saboda kuma ci gaban tattalin arziki. Na ɗaya kenan. Na biyu, shi duk wani ɗan kasuwa da ka sani na zamani, idan zai shigo cikin kasuwanci a tsare-tsarensa na gudanar da kasuwancin, dole ya yi tanade-tanade na abokan hulɗarsa, me ya tanadar musu, sannan banda abokan hulɗa su kuma abokan hamayya, tunda mu muna tsari ne nan da ake cewa capitalism. Capitalism ko kuma tsarin jari hujja ya ba wa kowane ɗan ƙasa dama ya rike jari, ya rike kuɗaɗe, ya kuma shiga kasuwanci duk da yake so. Shi yasa karkai mamaki duk wani sana'a da ka fito kace za ka yi, to sai ka tadda ko wani yana ciki ko kuma in ka shiga wasu za su zo. To dole za ka ga wannan ba ma a Najeriya ba, a kowace ƙasa ta duniya wannan kasayyar a buga tsakanin kamfani da kamfani, kowa ya kokari ya rubuta allansa, ya wanke ya sha, kamfanin sa ya tsira, dole ne wannan abin ana yi. Kuma za ka ga a duniya ma, in baka misali, akwai kamfanunuka irin su Google dinnan da Microsoft da su Apple, a junansu za ga duk kamfanunukan Turawa ne, kamfanunukan America ne, amma saboda wasu kayayyaki da suke yi iri daya dole a samu wannan abu. Dangote da kamfanin buwa, kamfanunuka ne wanda yake idan ka lura suna da wata alaka ta kud da kud. Misali Dangote dan Kano ne, Abdulsamad dan Kano ne, Dangote na suminti, Abdulsamad na suminti, Dangote na fulawa, Abdulsamad na fulawa, Dangote na taliya, Abdulsamad na taliya, Dangote na sukari, Abdulsamad na sukari. Duk zaka ga wannan ya janyo tunda a kasuwa ce kowanne zai fafata ya kokari ya ja kwastomomi. Dama duk kamfani, duk wani mai kasuwanci, idan ka sake abokin hamayyarka ya dan fika wata dama ya tsallake, to zai ja kwastomomi. Idan ya ja kwastomomi ya fika, kuma sai ya zo ya fika tashiri, ya zo ya mamaye kasuwar. In ka lura, Dangote da Abdulsamadu yan uwa ne ma zan ce, tunda kusan unguwa ɗaya ma suka taso, sun san juna, suna da wannan dangantaka. Amma
wannan yana daga cikin abubuwan da yake daurewa al'umma kai, kamar yadda ka faɗa, baya ga gari ɗaya kusan ma unguwa ɗaya,
yan guri ɗaya ma suka taso, kusan unguwa ɗaya suka taso. To wannan abin da zamu gani, suna da dangantaka, suna abotantaka, amma wannan abin da ake cewa business interest. Muradu ne na kasuwanci, wanda dama ko da ɗa da uba ne suka zo aka buga, ba sani ba sabo za a yi, kowa kokari zai yi, tunda ai kamfanin nan naka zai biya haraji, kamfanin nan naka yana ɗaukan ma'aikata, kamfanin nan naka ya maranto kuɗi, tunda idan ban manta ba yanzu akwai wani kasuwancin ma da duk iri ɗaya suke yi, refinery nan sun fada, wannan ya gina tasa, wannan yana kan gina tasa. To abin da yake faruwa shi ne,
to a gaishe muku malamai, to wannan shi ne shimfiɗar farko na wannan shiri din. Allah ya kai mu rana, wato za mu zo mu ci gaba mu ji da yake yanzu su duka biyun sun kutsa kai cikin harkokin mai, yaya wannan al'amari nasu zai ci gaba da kasancewa, kuma sannan ta yaya wannan cece-kuce na Dangote da kuma Abdulsamad Rabi'u yake shafar harkokin kasuwanci, musamman masu sayan kayansu. Yanzu kan nan za mu tsaya sai mun dawo rana, wato mu ci gaba, Allah ya yarda. Muna godiya ga su bakin namu, Alhaji Lawan Habibi Hayya da kuma Dr. Gazali Adu Jibrin, sannan musamman da shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ya gayyato mana su suka yi mana wannan fashin bakin. A madadin su, Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington, ku huta lafiya.
Kai da Aliyu Mustapha sun kwata da shirin tsakan mai wuya. Yanzu kuma sai labarai, amma a takaice.
To Hafiz, a takaice, daraktar ofishin gudanarwa da kasafin kuɗi ta Amurka, Shalanda Yang, ta yi gargaɗin cewa kuɗaɗe da lokaci na ƙarewa Amurka a yayin taimakawa Ukraine wajen kare kanta daga yakin Rasha, a cikin wata wasiƙa da ta aike wa kakakin majalisar wakilan Amurka ɗan jam'iyyar Republican da sauran shugabannin majalisar. A halin da ake ciki kuma, Prime Minister kasar Hungary Viktor Orban ya buƙaci da kada yunkurin Ukraine na shiga kungiyar tarayyar Turai ya kasance a cikin ajandar taron kolin kungiyar tarayyar ta EU, wanda za a gudanar a ranar 14 zuwa 15 ga watan nan na Disamba. wata kotu kuma a kasar Ghana ta yanke hukuncin zaman gidan kaso ga wata yar kasar China bisa samun ta da laifi a kar dinari ba bisa ka'ida ba a kasar dake yankin Africa ta yamma.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kaimu an juma da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyina da yake na gabatarwa, sai kuma Dadi Balawi daidai da ta mana sauki kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Kevin ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku. Assalam. VOA Afrique, le monde.